الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجلسة دعاء ومن يمتي نرانر أشرين دا تقوص أكلن دا جنا أما أشرقية وأشرين دا بقوة ga watan Rabi'ul Tsani hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wanda ta daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu tashi darasi na 19 a cikin karatun mu na Sahihul Bukhari wanda Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari ya tara Allah ya masa rahama Allah ya dauka darajarsa na'am zan tashi yau babu na 8 babu man sa'ada haifi yantahi bihi al-majlis na'am yace babu man qa'ada haifi yantahi bihi al-majlis babu mutumin da ya zauna iyayen da wajen zama ya tike masa a wajen wato majlisin ilimi ومن رأى فردة في الحلقة فجلس فيها دكما وند يجا كفا يجا تيلن زر يجا وجن زما أبن دعيش نيشي واتو وجي تكان المتاني جي سيجي زونا أول نوم وجر أتكين الحلقة الحلقة شيني كوانيا دا أشي ني وجن كراتي واتو أزونا أكيوي أي دائرة وجن كراتي wannan sunna ce ta addinin musulunci shi sa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa naha an tahalluq yawm aljum'a ya hana ayi halqa ranar juma'a wato ranar juma'a kafin ayi sallar juma'a a ce za ayi wani darasi wanda za ayi halqa ana yin darasi annabi ko ana yin wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ana yin halqa imma domin darasi wa imma domin wa'azi alqissas suna yin halqa alqurra'u suna yin halqa yawanci sukan yi halkar dabda al'amudi malami sai ya zauna al'amudi sai ayi da'ira a kewaye da sai ayi da'ira tare da shi ba shi yana tsakiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zauna a tsakiya duk a kewaye shi ya zauna a cikin tsakiya ya hana wannan amma sai ya zauna a ya zamanto shi kansa yana cikin halkar kamar yanzu kun ga yanda muka yi haka to halaqat ne nan muke da su halqa halqa to wannan yana da tunda a cikin babin kitabul ilmi ne yana daga cikin adab ne neman ilimi to shine Imam al-Bukhari ya kulla wannan babin da cewar daga cikin ga bayan da kun ga can yayi maganar yanda ake riwayar ilimi yana magana halin malami ko ya rubuta ilimi ko a karanta a wajensa yana yana gyarawa ko kuma a shi ya karantar da mutane ya gaya musu shine at-tahdith ko kuma ya dauki littafin sai bayar da izinin ayi riwaya daga gare shi ko kun ga wannan duk abinda malami ne yake yi to yanzu kuma sai ya zo zai yi abinda kuma dalibi ya kamata yi daga cikin ladabin da dalibi ya kamata yi ladabi yana da muhimmanci wajen noman ilimi domin shine yake sa ake samun ilimin kuma ake samun ilimin yayi albarka ladabi na ilimi yana da muhimmanci shi yasa kamar yadda aka ruwaito Imam Malik mahaifiyarsa yayin da yana yaro sai ta nada masa rawani tace je ka majalisin Rabi'a Rabi'atul Ra'i Rabi'atu Ibn Abdurrahman ka koyi ladabin sa kafin ka koyi ilimin sa wato ga irin ladabin da ake shi yasa kun ga Malik ya shahara da ladabi yana da tsanani wajen ladabi idan mutum ya mugu ya mugu tare da jiki sai ya ce a kore shi sai a kama shi a daga shi a fitar da shi daga halka ya abal jawabu fala yuraja'u haibatan yana ana tambayarsa idan ya ki bada jawabi ba a ce masa me yasa ba za ka amsa ba saboda kurjini saboda kurjini yace ba mulki gare shi ba amma izza ce ta ilimi da sultanin tsoron Allah to wannan shi yasa shi haka yayi shi yasa wani lokaci yaga mutane ana ta rubutun ilimi an ga wani wai yana kowa ya tsaya a tsaye yana ta ana ta rubutawa ko da kowa da Allah sa shi da yazo kawai sai ya wuce aka ce a ba za ka yi karatu wajen wannan malamin ba sai ba haka ake neman ilimi ba ba haka ake neman ilimi ba dan haka in aka zo wajen sa za a nemi ilimi sai ya ce me ta zo fatawa kake nema ko ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kace fatawa sai ya baka fatawa amma in kace hadith ne sai ce to saurara to sai ya shiga gida ya je ya canza kayan sa yayi wanka ya sanya kaya ya fita turare ya zo ya zauna da Izza sannan ya faɗi hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda zai yi ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shine za a ce mai Annabi ƙarya ko kuma a ce yayi kuskure duk ya kage yayi kuskuren sai dai abin da yake dan adam baya iya kubuta daga gare shi amma irin wannan ladabi da suke mai ilimi shine yasa ilimin su yayi albarka to yace shine unwanin wannan babu wanda ya zauna iya yadda majalisi ya tike masa wato bai zo ya kutsa sai ya zo ya kikkita mutane ya zo ya zauna gab da inda ake gab da inda malami yake ba a'a idan wajen ya cika iya inda ya samu sai ya zauna da kuma amma idan kuma ya ga fili a gaba to babu laifi ya shiga cikin filin amma shi ma da sharadin bai cuci mutane ba me cutar mutane ka rinka tsallaka kafada su dan saboda kowa idan kawai yana zaune kawai yaji an taba shi haka ko kuma kawai sai ya ga mutum yana tsallakawa haka da kafar sa ransa zai baci an shiga cikin haƙƙin sa na'am
qala hadathana Isma'il qala hadathani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Bakr anna Abu Hurairah mawla Ali bin Abi Talib bin Abdullah anna bi waqti layli anna sallallahu alaihi wasallam
na'am Isma'il shine ibnu Abi Uwais dan babban Imam Malik dan Khalid su ke dan kawun sa Malik ko a cikin isnadin nan shine Imam Malik Imam Darul Hijra Malik ibnu Anas Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talha malamin sa ne wanda shine dan Abdullah nan da matar Abu Talha ta haife shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna Abdullah ya sanya masa dabino a bakin sa wanda lokacin da Abu Talha yayi tafiya yana da daba shi da lafiya da ya dawo dan ya rasu amma Ummu Sulaim ta kawo masa abinci ya ci tai kwalliya har ya sadu da ita sannan bayan tayi wannan sai ta ce masa mutane ne suka bada abin aro sai aka zo za a karba sai da ƴancin su hana yace a'a yace to nemi ladan danka wajen Allah yace yanzu baki tashi ga mu ba sai da kika bari na shiga cikin janaba sannan zaki ga mu to tayi haka ne dan ta kwantar da hankalin sa ba daga yazo a fuskance shi da abin da zai tada hankalin sa ba dan da yazo ya tambaye yaya yaro sai tace ai yana nan nutsuwar sa ma ta fida yana cikin nutsuwar da ta fita da to shine kashe gari sai je ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da sai masa sai yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace kun sadu a cikin dare yace sun sadu yace Allahumma barik lakuma fi laylatikum Allah ka sanya albarka a gare ku a daren nan to shine ana haihuwar dan sai ya dauke shi je kai shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tauna dabino ya sanya masa a cikin bakin sa ya masa tahmiki sai ga yana ta motsewa yana ta tsotsa yace kaga san mutanen ƴaƴan ƴan Madina ga dabino to dabino a cikin su yake sannan ya sa masa suna Abdullah to shine ake cewa yana da ya samu wannan albarka yake dan naji ƴaƴan sa guda tara dukkanin su kuma karantar alqur'ani to daga cikin waɗannan ƴaƴan akwai wannan malamin na Malik Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha na'am sai dai kawai hadisin da aka ce sahabbai suna kai ƴaƴan su wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tahannus aka yi itlaqi haka san cewa suna yi eh tabarruk ne dashi tabarruk da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai iskali ne an Abi Waqid al-Laythi sunansa al-Harith ibn Malik ko al-Harith ibn Auf ya shahara da kunyata shi yasa ma ake sabani a sunansa wannan ba yana nuna kan cewa sahabi ba a san shi ba wato idan sahabi ya zama cewar ya shahara da alkunyarsa har ba a san sunansa ba yana nufin kan cewar ba a san shi ba kamar yadda suke cewa dangane da Abi Huraira sha ai babu shi ma kun ga ma ba san ma sunansa ba in kace waye sai a ce wannan sai a ce ga sunansa ga sunansa ga sunansa yanzu kamar sayyidina Abubakar ne mutane da dama ba san sunansa ba ba san sunansa na yanka ba saboda ya shahara da alkunyarsa Abubakar 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 to haka dalika Abu Waqid ibn Laythi ya shahara da alkunyarsa na'am
Allah sallallahu alaihi wasallam wa inma qadaris fi masjid wa nas
ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake zauna a cikin masallaci wan nasu ma'ahu mutane suna tare da shi wato ya zauna majlisi na ilimi wanda ya nuna mashru'iyyar yin bada ilimi a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya asasa wannan sunna shi yasa masallatai a tarihin musulunci suka zama to sune makaranta ta farko nan ce makarantar primary makarantar secondary makarantar university duk anan ake ilimi dan anan ake koya ma yara anan ake koya ma manya kuma manya-manyan jami'o'i da aka fara yi a tarihin dan adam baki daya daga masallatai suka faru kamar jami'ar Azhar daga masallaci ta faru daga wannan jami'o'in ne lokacin da turawa suka rinka zuwa kasashen musulmi lokacin da suke yaki suka ga abin da suke da shi na jami'a shine suka je suka fara kafa Oxford da sauran jami'o'i amma turawa daga wajen musulmi suka koyi jami'a daga wajen musulmi suka koyi jami'a jami'ar farko ita ce jami'ar Azhar a yau jami'ar Azhar tana da shekara wajen 1100 su kuwa mutanen Europe ba su fara jami'o'i ba sai a shekara 500 da suka wuce a cikin middle ages sun koya ne daga wajen musulmi haka al-Qayrawan da jami'ul Qarawiyyin a Fas a Morocco al-Qayrawan ta Tunis duk jami'o'i ne waɗannan kuma duk masallatai ne yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune a cikin masallaci mutane na tare da shi sai waɗansu mutane guda uku suka fuskanto annafar shine abin da yake daga uku zuwa goma kamar ar-rahab wato sai biyu suka fuskanto zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid ɗaya kuma yayi tafiyarsa Abu Waqid al-Laythi yace sai suka tsaya a gaban akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗaya daga cikin su sai ya ga kafa a cikin halka a cikin kawanyar da ake ta darasi fajalasa fiha sai ya zauna a cikin wannan sai ya zauna a wannan furja din a wannan kafar shi ko ɗayan sai ya zauna a bayan su ma'ana a bayan halkar tunda bai samu wajen zama ba shi ko na uku sai ya juya ya tafiyarsa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wato ma'ana kenan yana cikin magana lokacin da suka zo yana cikin magana lokacin da suka zo to sai da ya gama maganar sai yayi bayani akan su wanda kuma shine yasa a cikin riwayar Malik don hawan hadisi yana cikin muwatta a cikin riwayar Malik da suka zo fa sallama sai suka yi sallama to ba amsa kan ba a ruwaito cewa an amsa musu sallama ba imma saboda an san cewar ana amsa sallama ko kuma wanda yake wannan shine mafi rinjaye kasancewar ya shagaltu da abin da yake yi shi yasa bai musu sallama ba shi yasa ma ake cewa idan ka zo majalisin ilimi ba a sallama kawai sai ka zauna aba ka zo mutane da yanzu kamar yadda muke karatun nan mutum yana shigowa ya yi assalamu alaikum kaga kowa ya fi a mai hankali kuma yana tsammanin a ce masa alaikum assalam maganar da ake yi ta yanke kokarin mutum ya fahimci abin da ake faɗa ya manta saboda an yanke masa wannan jin salama in aka dawo magana wataƙila shi mai magana ya manta wai me ma nake cewa ne in ko kuma in ya ci gaba da magana to me ma yake cewa ne me yake nufi da wannan shikenan kaga sai a mafsadar ta fi maslahar sa amsa sallama sai aka ce idan ka zo ka samu mutum a cikin wannan halin kada ka yi masa sallama ka zauna to amma su sai suka yi sallama to ba a ruwaito kan cewa sun amsa ba saboda shagaltuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake yi da kuma su sahabbai sun shagaltu da sauraron maganar manzo sallallahu wasallamu alaihi kuma wannan sai yake nuna kan cewar mu karasa dai sannan mu kawo durusu na'am yace ya ce ba na ba ku labarin mutanen nan guda uku ba na farkonsu ya tattaro zuwa wajen Allah sai Allah ya tattaro shi zuwa gare shi wato ya zuwan da yayi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin halkar to tamkar wato ya zo wajen Allah ne ya tattaro ya fake da Allah sai Allah ya bashi kariya da nasara da kulawa wanda yake nuna cewar albarka irin wannan majalisin da ake fadan qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka zo shi tamkar ka zo wajen Allah ne na'am shi ka dayan ya ji kunya sai Allah ya ji kunyarsa wato ya ji kunyar ya shigo ya kutsa ya yi muzahama a cikin harkar ilimi sai shi ma to Allah ya ji kunyarsa bai masa ukuba ba tunda dai ya zo dai wajen harkar ilimin duk da bai zo cikin na gaba gaba ba to sai Allah dai bai masa wata ukuba ma'anar istahayallahu minhu sai Allah ya kyale shi bai masa wani abu wanda yake na rashin so ba domin shi ne ma'anar kunya to amma kunya in aka danganta ta zuwa ga Allah ma'anar sai aka danganta ta yadda Allah yake sifantuwa da ita wannan Allah ne kadai ya sani amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan sifa ga Allah to kuma za mu tabbatar da ita a bisa muradin Allah wa amma al-akharu shi ko dayan na ukun kenan fa a'rada sai ya kauda kai ya bijire sai Allah ya kauda kai ga barinsa to wannan hadisi yana da fa'idodi masu yawa na farko dai ya nuna mana muhimmancin at-tahalluq domin neman ilimi yin halqa domin neman ilimi ake kuma wanda haka ake so a yi ta a kewaye da kuma amfanin da ke cikinta shi yasa ma ake ce ma wajen koyar da yara ake ce musu wato halaqatu tahfiz da'ira ta so ta hadda al-qur'ani kuma wannan ya nuna kan cewar idan mutum ya zo waje in yana tsaye mutane suna zaune shi ne zai yi sallama ba zai tsaya bane ya zo yana ta kallon mutane yana mujuri ai masa sallama a shi da ya zo yake tsaye mutane suna zaune shi ne zai yi sallama komai girmansa wannan shi ne ladabin musulunci sannan kuma wannan hadisin ya zo cewar ya nuna cewar wanda ya riga zuwa a cikin halka to shi ne ya fi cancanta kada mutum ya zo ya ce a kashi waje na ne nan na saba kullum kowa ya san wannan nake wannan wajen nake zama in aka yi rigima ya ce ba a nan nake zama ba wai dole a kyale shi wannan sabanin ladabin ilimi ne kuma wannan hadisin ya nuna muzahama wajen neman ilimi gogayya gaba gaba ya zama to ka ringa ba a kunya ba bismillah bismillah a wajen harkar ilimi so ake ka zama to kai ne a gaba gaba kuma an shi yasa ake son al-mubadara ka zama to kan cewa kai ne mai ja gaba wajen yin abu tun kafin a ce ayi kai kai saboda shauƙin ka da damuwarka da harkar ilimi walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin mun san waɗanda suke gaba gaba daga cikin ku mun san waɗanda suke baya baya to ka zama to na gaba gaba kamar yanda wannan yayi fa'awa ila Allahi fa'awahu Allah kun ga shine matsayinsa shi yafi na kowa tunda yayi muzahama akan sha'anin harkar ilimi kuma wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi kai magana akan mutane masu sabo domin ka dauke mutane daga domin ka gargadi mutane daga abin da suke tunda kun ga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan na uku yace fa a'rada ya bijire ma Allah Allah ya kauda kai shi ma daga barinsa wannan ba giba bane domin masu saban Allah ba su da alfarma masu saban Allah ba su da alfarma idan mutum yana aiki na asha zaka ce wani ga abin da yake ga abin da yake yi a kula da shi ko kuma aje ai masa wa'azi ko kuma aje a janyo hankalinsa ko kuma kada kai hulɗa da shi saboda gashi wannan baya daga cikin cin naman mutane baya daga cikin al-ghiba sannan wannan hadisin ya nuna falalar da ke cikin mulazamar halkar ilimi da halkar zikiri halkar ilimi da halkar wa'azi wajen da aka zauna dan karantarwa ko wajen da aka zauna dan ai wa'azi domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo wajen tamkar ya tattara ya fake da Allah ne Allah kuma ya bashi kariya kuma wannan ya nuna wato muhimmancin malami ya zauna a cikin masallaci domin ilmantarwa ko domin wa'azi yasa Shehu Usman yake cewa haƙƙi ne wajibi akan kowane malami da ya samu tafarrugi daga farlan aininsa ma'ana abin da yake wajibi a kansa da kan iyalansa yayi to ya kafa kansa ga koyarwa a cikin masallaci yasa Abu Abdurrahman Sulani da ya ruwaito hadisin khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu wanda ya fa alkhairi a cikin shine wanda ya koyi al-qur'ani ya koyar da shi sai yace ba abin da ya zaunar da ni a karkashin al'ajindun wannan al'amudin yau shekara 30 illa wannan hadisi kaji shekara 30 ya zauna yana koyar da mutane alqur'ani a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abu abdurrahman sulaimi wanda yake haka yake wajibi malamai shi kuma yana daya daga cikin mu abin da ya kawo mana albarka a wannan kasa kuma wannan albarkar alkhairin a cikin wannan karnin alherin a cikin wannan karnin yana kuma zuwa ga kusan malam Abubakar bin Zaki dai yana daga cikin wanda ya rayar da wannan sunna ta Sheikh Usman wanda ya da an kashe ta masallatan mu sai dai ai sallah kowa ya tashi tafiya sa amma a ce a masallaci ana asasa darasi irin wannan zikirin namu irin wannan darasi majalisi da muke yi wanda ya raya wannan sunna malam Abubakar Allah ya gafarta masa kuma shi yasa wani lokaci wato idan ana ta suka a ce wai wahabiyawa ensa wanda suka yi masu abin nan din Saudiya wane ne kun ka tsaya kai tunani wanda suke fadan wannan yanzu kwanaki ɗan hidimar ƙasa MCAN kungiyar musulmi masu NYSC suka kawo wani labari na wani masallaci a jihar Abia wanda wannan masallacin an ba su sati biyu cewa in ba su biya kudin da ya wani kudi aka sa musu wajen miliyan ko wajen 7 ne in ba su biya ba cikin sati biyu gashi an fara ginin masallacin gwamnati za ta kwace suka zo suka sanar ta irin WhatsApp din nan da sauransu aka samu wanda suka yi musu shaida ba su san waɗanda suka bayar ba aka rinka wato kafin sati ɗaya ya cika an samu kudin nan ko mutanen ba su taba ganin mutanen ba kawai account aka ba su kuma aka tabbatar aka yi shaida akan wannan waye sawa mutane wannan kishin na addini ba irin wannan karatun bane kuma su waye suke irin wannan karatu wanda ake cewa su ne wai ƴan wahabiyawa ne wannan wato ya kamata mu rinka adalci akan abu wanda yake daidai ba wai cewa aka yi duk abin da mutum yake ya zamanto shi ma'asumi bane kowa yana da daidan sa yana da kuskurensa amma wanda yayi daidai ai muwafaka da shi kan daidan sa a hadu ayi tare da shi amma waɗansu dan kar a ce a wannan ai wannan ku ne har ka kuce ta ƴan wahabiya ba ruwan su da karantarwar sun tsaya sai dai su karatu a zaure ba sai wanda ya zo musu su ba za su je wajen mutane ba to wannan yana da cikin illa gashi shine nan Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wannan hadisin yana nuna julusul alimi wal mudhakkir fil masjid wato malami ya zauna a cikin masallaci dan karantar da ilimi mai wa'azi ya zauna a masallaci dan karantar da dan yin wa'azi abinda ake so kenan kuma a cikin wannan hadisin akwai wato yabo akan mai kunya akan kunya kaga wannan an ce fastahaya wani yana jin kunya daga kan cewar ya tutso din nan duk a dago kai ana kallon sa duk da yake an fi san muzahamar amma akwai yabo akan kunya ma wani in ya ji kunya akan wannan to babu komai sai dai ita kunya inda take da aibi in ta hana neman ilimi kamar kunya ta hana ka tambaya baka san abu ba ka ki tambaya kaga ka zamanto shedan daidai kenan ya dora bakin naka shedan ne ya dora bakin naka to ba a san haka kisa Aisha tace rahimallahu nisa'ul ansa'al ansar lam yamna'ahunna alhaya min an yatafaqahna fi din Allah ya ji kan matan ansa kunya bata hana su koyan addini ba to ba a san kunya wajen neman ilimi kamar ka san abu ka ji kunya kai tambaya ai baka san abu ka ji kunya kai tambaya ko kuma a an zo wajen karatu kace kai kana jin kunya a ganka anan wajen kunya kake ji wallahi sai ga aka zo ka zauna tare da ƴaƴanka tare da ƙarni da sauransu da dai babu wani majalisi dai daban wanda ake yi in an bude wani majalisi irin namu masu furfura sai mu je ni to wannan kunyar ba a san ta da ba ta hana ka neman ilimi za ta hana ka alkhairi na'am
babu min nabi sallallahu alaihi wasallam rubba qaddani aw a'sabi
babin bayanin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake rubba muballagin da yawa wanda akan isar masakon ilimi a wa'amin sami'in ya fi kiyaye abinda aka sanar masa daga wanda ya ji wato wani lokaci za ka ga mutum ba shi ya ji ilimin ba gaya masa aka yi amma sai ya fi fahimtarsa ya fi rike shi ya fi aiki da shi bisa wanda shi ne ya ji asalin sakon. Wannan yana afkuwa shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda yake nuna muhimmancin in ka ji ilimi koda baka kai ahaliyar, koda baka zamanto mai cikakkiyar fahimta, koda kai ba malami bane, ka isar da shi. Domin wani lokaci zai ka isar da shi ga wanda ya fi ka sani, sai ya zamanto ilimin ya amfane shi fiye da kai yanda zai amfane ka. Duk amfanin da zai masa, duk amfanin da zai masa, kai ne sila, kai ne dalili, yana cikin ladanka. Na'am. حدثنا مسدد وان مسدد يا غباته شيني ابن مسرحد بشير شيني وان ake cewa ابن المفضل ابن عون كما شيني عبد الله ابن عون ابن عون guda biyu ne akwai عبد الله akwai جعفر amma nan عبد الله din ابن سيرين kuwa شيني محمد ابن سيرين امام اهل البصره ابي بكر شيني نفيع ابن الحارث صحابن النبي صلى الله عليه وسلم mutumin طائفه ne ya daga cikin kananan sahabbai. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا انبتي النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره يا زونا اكن راقومنسا. نعم. وان متين ياي ريكو دا واتو لنزامن سا كو رغمر رغمر كراقوم. سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي اي يوم من هذا وترانا تي wannan sai muka yi shiru har muka yi tsammanin zai ambaci wannan rana da wani suna ne ba sunan ranar ba. Ya ce ba ranar babbar sallah ba ce? Muka ce haka ne. Ya ce wani wata ne wannan? Sai muka yi shiru har sai da muka yi tsammanin zai ambace shi da wani suna daban ba sunansa ba. Sai ya ce ba watan Dhulhijja bane? Muka ce shi ne. To rayukanku shi ne ma'anar addima. Addam ana nufin rai da lafiyar jiki. Rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku, to a tsakaninku masu alfarma ne, haramun ne, wato kada a shiga cikin ɗaya daga ciki. Ka hurmati yaumikum hadha, kamar alfarmar wannan ranar taku. Fi shaharikum hadha, a cikin wannan watan naku. Fi baladikum hadha, a wannan garin naku. To wanda yake nan ya isar ma wanda baya da. Domin wanda yake nan ana tsaunar ya isar da saƙon ya zuwa ga wanda zai fi kiyaye shi bisa shi. Wannan hadisi shi ma yana daga cikin ummahatul ahadith wanda suke da muhimmanci a babin ilimi, wanda wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da malaman hadisi suke kafa hujja da shi wajen wajen tahammulin ilimi da riwaya. Hadisin yana nuna mana muhimmancin wato isar da ilimi, muhimmancin mutum in ya ɗauki ilimi ya isar da shi, domin tayu zai isar da shi ga wanda yake zai fi amfana da shi bisa shi. Akwai fawa'id da dama a cikin hadisi. Na farko, wannan hadis ɗin ya nuna wato zama a kan raƙumi domin yin huɗuba. To kun ga mutum ya zauna a kan raƙumi zai wahal da shi ko ba zai wahal da shi? Ba tafiya yake ba, ana tsaye kawai a waje ɗaya. To amma wannan baya daga cikin azabtar da dabba, don an yi ne domin amfani, an yi ne domin amfani. Azabtar da dabba shi ne ba a so, ba da wani dalili ba ka azabtar da dabba. Amma kasancewar ya zauna a kansa don ya zamanto ya mutane sun gan shi, tunda in yana tsaye ne da yawa ba za su gan shi ba, amma in yana kan raƙumi kowa zai hango shi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ko kuma daga haka ne aka samu sunnar idan mutum zai yi magana a cikin taro ya zauna a waje wanda yake mai tudu, shi ne ma yanzu ake yin podium, hatta amarya ake mata podium wajen ɗakin taro ko wajen ɗakin wajen irin wajen abin nan ya ake kiran wajen tiyata a akwai abin da kike kiransa wajen a karatun Larabawa dai al-afrah suke ce ma wajen irin wajen taron nan irin hall hall din da ake bikin aure a ciki za ga an yi dan abin podium dan tudu haka manassa wanda Laraba suke ce ma manassa manassatul arus to asali daga wannan kuma wannan aya nuna kan cewa yadda addini yake amfani da hikima wannan yana daga cikin hikima ayi domin yayi isar da sako ya zuwa ga wanda yake nesa wanda ya rike wanda nan Abubakara sai ya ce wa amsaka insanu yana daga cikin tawalu'unsa sai ya ce wani mutum ne ya rike alhali ku shine shi Abubakara din ne amma yana daga cikin tawalu'unsa mu kuwa muna so mu nuna mi kwanka ba mu nuna kan cewa ai muna kusa da wani babba a lokacin da ai a mota ɗaya muka tafi ai muna tare a mota to shi ko sai yayi wannan yana daga cikin tawalu Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tawalu Allah zai daukaka shi to haka sahabbai irin tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kenan to kuma sannan a cikin wannan hadisin akwai uslubin wato tambaya wajen isar da ilimi me yakan kawai ya ce musu yau ranar babbar sallah ce sai ya tambaye su wace rana ce ya san sun sani domin su mayar da hankalinsu har kuma da ya faɗa sai ya shiru su ma suka yi shiru har suka yi tsammanin a'a to ai abu ne wanda yake sananne to me ake nufi a cikin wannan da za a yi mana wannan tambaya Allah ma ya gaggawar ba da amsa wani ilimi ake so a koya mana kaga za su shauki hankalinsu duk ya taho wani daga cikin dabara ta koyar da ilimi dan abin da aka faɗa ta haka ba za a manta shi ba to sannan a cikin yadda sahabbai suka yi shiru basu bashi amsa ba a wata riwaya da sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa sun fi sani gashi sun san ranar amma sai suka mai da ilimi ya zuwa ga Allah da manzansa salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan ya nuna ladabin sahabbai wanda haka ake so ka mayar da ilimi ya zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya baka ilimi sai Allah ya baka ilimi haka ake so wajen ilimi ko wace kake tsammanin kai ka sani kai ka fahimta kafi kowa to lokacin nan sai Allah ya turmuzi hankalinka ibnu idaqiq al-id yace duk wani majalisi da aka fito ina so na zamanto ni kawai ake ji ni ne kawai nake warware masail nake nuna ilimi sai Allah ya kaskantar da ni duk wani majalisi da na shiga ina so in boye kaina in nuna ni ban san komai ba sai Allah ya daukaka ni ya bayyana ni to wannan tawali'u ne na sahabbai da ganin girman Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ya nuna alfarmar waɗannan ranaku a waɗannan lokacin da aka ambata da waɗannan wurare ranar babbar sallah yawmun nahar tana daga cikin ashrudul hijja ashrudul hijja din nan kuma a cikin ranaku ma'ana yini sune suka fi kowaɗanne yini kamar yanda goman ƙarshe na darare na ramadan sun suka fi kowaɗanne darare to kuma a cikin goman farko din nan a cikin goman farko na dhul hijja ba wanda ta kai ranar ba wanda ta kai falala kamar yawmun nahar ranar goma ga wata din ita ce yawmul hajjil akbar to sannan kuma ya nuna mana muhimmancin dhul hijja domin wata ne daga cikin watanni masu alfarma gashi ya kunshi waɗannan kwanaki goma wanda suka fi kowaɗanne albarka sannan kuma ya nuna muhimmancin makka to amma duk tare da alfarmar waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana alfarmar jinin musulmi da lafiyarsa da kuma dukiyarsa da mutuncinsa tamkar waɗannan alfarmar waɗannan abubuwan a wajen Allah kamar yanda suke ganin ba za su iya keta wannan alfarmar ba to haka Annabi ya ce muku sallallahu alaihi wasallam kada ku keta alfarmar ran musulmi wala dukiyarsa wala mutuncinsa me ake nufi da mutunci shine mahallul madhi wal dhanni min al insan abinda ake suka ko ake yabo daga mutum abinda za a yi suka ko a yaba na mutum shine mutunci kuma a ce wani mai kyauta ne wani dan halal ne wannan waya ta fuskar yabo kenan ta fuskar zargi a ce wani kai gajartarsa ta isa malam guntu kaga an zarge shi ko kuma ake an ce ma ba a san daga inda yake ba to wannan duk wani musulmi tsare mutuncinsa wajibi ne kamar tsare alfarmar makka da tsare alfarmar wata mai albarka watan dhulhijja da tsare alfarmar ranar sallah a wannan wajen kuma to shine wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallam yace li yuballigh ash-shahidul ghaib a cikin wannan hadisin akwai wato kwadaitarwa akan isar da ilimi akan isar da ilimi da kuma kan cewa mutum ya nemi ilimi koda wato daukan ilimi da riwayar sa koda baka cika abinda ake bukata na ahliya ba ka isar da abinda ka sani ba sai ka zama malami ba in ka ji magana ta ilimi za ka gaya ma wani domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yawa za ka ga wanda yake isar wanda ya halarci ilimin ya zama to zai isar da shi ga wanda yake yafi shi ma'ana yafi shi ilimi shi yasa a wani hadisin aka ce rubba hamil fiqhin laysa bi faqih da yawa wanda yake dauke da ilimin sanin addini da fahimtar sa shi ba shi da wannan sanin da fahimta amma ya fada amma ya haddace an zo an yi karatu ya haddace 40 hadisan ko kuma yaji an ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma da sai da zai istinbadi bai fitar da hukunci an yi masa fatawa yace to ai tun daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ya nuna hukuncin sa kaza ne ba shi da wannan zurfin fahimtar da zai amma ya rike an ce shi fa gashi fa abinda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya isar jidda yake bai samu wannan kamalar ahliyar cancantar ta cikar fahimta ta addini ba wannan ba zai hana shi isar da ilimi ba sannan kuma ya nuna kan cewa fahimta ba sharadi bace wajen isar da sako indai zaka haddace abu yanda yake ka isar yayi kuma wannan ya nuna kan cewa za a iya samun wanda zai zo daga baya ya fi wanda ya gabace shi amma kadan galibi wannan magabata sun fi waɗanda za su zo daga baya shi yasa Shehu Abdullahi yake cewa yana ishara ga wannan illan ne a cikin hisnu kam tarakal awwalu ailil akhir da yawa na farko zai bar ma wani abin da yake na ƙarshe ne zai zo ya cika shi yasa ake ta rubutu har yanzu sai ga domin za ka ga wani abu wanda yake na farko diltafansu ba su kawo ba sai ka san cewa to ai ya kamata kai ka cike wannan faraga to wannan duk yana daga cikin albarkar wannan al'umma na'am نعم
قول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله
يتي باب العلم باب دي yake magana cewa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal ayi ilimi kafin ayi magana ko ayi aiki wato kafin wani mutum yayi wani aiki na zance ko na aikin gaba a cikin musulunci ya san abin tukuna ilimi shine farko yace saboda fadin Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah wannan shaidar ai kaga qauli ne ko shaidar tauhidi qauli ne to Allah sai yace ka sani kafin kai wannan qauli tauhidi kafin ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka sani Allah ya umarnin sani me yasa aka ce ai ilimi kafin qauli da amal saboda ilimi shine yake inganta niyya da ilimi ne zaka san cewa Allah zaka fuskanta kade da aikinka shi kade zaka bauta ma da ilimi ne zaka san wannan to shi kuma aiki sawa'un na gaba ko na harshe baya inganta sai da ne sai da niyya ko ba haka ba innamal a'malu binniyat to ita kuma niyya ba ta inganta sai da ilimi saboda haka shi yasa aka ce babul qawli qabla al ilmi wal amal shi yasa ne risala yake cewa wala amala illa binniya wala amala wala qawla wala amala wala niyya illa bittiba'i sunna aw kama qala wannan shine dai ishara ga wannan ka'idar dalilin ko shine wannan fadin Allah madaukakin sarki fa'lam annahu la ilaha illallah yace fa bada'a bil ilmi sai Allah ya fara ambaton ilimi na'am da kuma cewa malamai sune magadan annabawa wato sune waɗanda suke tsayawa da muhimmar da annabawa suka tsaya da ita malamai annabawa me suke yi kira zuwa ga Allah da bayyana ilimi to malamai su ma abin da suke yi kenan wato malaman da suka dauki ilimi da haƙƙin sa da suka tsaya da ilimi da haƙƙin sa na'am warathul ilm annabawa sun gadar da ilimi waɗansu suna cewa to kun ce annabawa sun gadar da ilimi amma kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya gadar in shi'a kenan suka ce ai wai suna so su ƙaryata cewa sai da muka ci ruwaito hadisin al-anbiya inna ma'asharal anbiya la nurasu ma taratna sadaqa mu taran annabawa ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne sai suka ce to gashi kun ce ba a gado gashi kuma an ce annabawa suna gadan ilimi saboda haka kenan suna so su ce sayyidina Abubakar ya faɗi wannan hadisi ne ba da kansa katalahumullah har kuma suke ƙara ƙarfafawa da cewa gashi ai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaiman ya ci gadan annabi Dawud kuma annabi Zakariya ya ce yarithuni wa yarithu min ali Yaqub ya ci gadona ya ci gadan abinda yake daga wajen bani Yaqub suka ce to za a ce su duk wa'annan annaba an ci gadan su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a ci gadan sa ba saboda zaluncin ku haka suke faɗa to duk ƙarya suke annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhama annabawa ba su bar gadan dinari da dirhami ba su bar gadan abun duniya ba innama warathu al ilm ilimi suka gadan gadan da sayyidina Abubakar ya kore shine gadan abun duniya amma gadan ilimi wannan yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma wannan gadan annabi Dawud annabi Sulaiman da yana annabi Dawud ba gadan mulki bane hatta mulki ba gadan mulki bane abinda yake gada daga wajensa ilimi na annabi haka zalika annabi Zakari annabi Yahaya abinda ya gada daga wajen babansa annabi Zakariya ilimi ya gada kuma shine mirasin abinda banu Yaqub suke da shi wayarifu min ali Yaqub saboda haka annabawa gadan da suka bari kenan gadan ilimi wannan dina nuna muhimmancin ilimi ne abinda za a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a ci gadan sa kaga me babu abinda yafi cancanta mutun ya zabura zuwa gare shi irin wannan gadan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wanda ya rike wannan gadan to ya samu ruko da gabo wanda yake cikakke wannan duk wannan abin da Imam al-Bukhari yake faɗa daga nan al-ulama hum warasatul anbiya hadisin Abu Darda idan hadisin bai cika sharadin Bukhari ba shi yasa bai kawo shi ba da sigar ta'aliki ba to ya faɗe shi akan magana sallamamma amma asali hadisi ne kuma hadisi ne hasan na'am wanda duk yabi wata hanya yana neman ilimi da wannan hanyar sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe masa da wannan hanya ya zuwa ga aljanna wannan ma hadisi ne na Abi Hurairah yana cikin sahih Muslim wannan ya nuna cewar in ka bi hanya kowace irin hanya ce ta neman ilimi tunda hanyoyin neman ilimi suna da yawa sawa'un tahadda ko ta zuwa makaranta ko ta zuwa ka zauna tare da malami ko ta tambaya ko ta internet ko ta ka dauki malami ta hanyar Skype ko ka ta hanyar jin cassette duk wata hanya ta neman ilimi idan ka bita to Allah zai sauƙaƙe maka hanya zuwa ga aljanna waɗansu malamai suka ce ma'ana ranar lahira Allah zai sauƙaƙe maka hanya da zaka tafi aljanna aka ce a'a as-sahihi tun a duniya Allah zai sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna sai Allah ya sauƙaƙe maka bin Allah ya sauƙaƙe maka samun ilimin duk wata hanya da za ta kai ka zuwa ga aljanna sai ga Allah ya sauƙaƙe maka ita kuma sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatlubu bihi ilman sai ake tankir domin a nuna ilimin koda kadan ne ko babba ko kadan ko babba ko zuwa kai kace kai ba ruwanka abinda kai zaka nema na ilimi shi na farlan aini kace wannan zaka nema Allah zai sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna ko kace kai kai abinda kake so ya zamanto dai ka iya karatun alqur'ani din nan abinda kake so kenan ba za ka yi fashi ba da rasul man nabi fa sai ka zo dan ka iya karatun qur'ani to Allah zai sauƙaƙe maka hanyar shiga aljanna sai ka ga daga wannan in ka samu wannan sai ka ce ah to ai ni ai ba ma kawai na iya ba ni yanzu ma hadda bin sai ka ga abun mamaki ka zama arama daga nan kuma sai ka zamanto hafizi to haka sunnar Allah take waɗannan abubuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga huwa sadiqul musduq na'am kuma Allah wanda yake ambaton sa ya daukaka ya ce waɗanda suke jin tsoron Allah kadai a cikin bayinsa sune malamai, wato domin saboda abin da suke da shi na ilimi ya sanya su sunfi ya sanya su wato suna da sanin kudurar Allah da ikon sa, to dan haka suka zamanto sune suka fi kowa tsoron Allah. Kuma Allah ta'ala ya ce wama yaqiluha, babu mai hankaltar misalan da muke da Allah yake bugawa a cikin Qur'ani yake fahimtar su, illa al-alimun, sai masana malamai, wanda ya nuna muhimmancin malamai cewa wato ba wanda yake fahimtar zancen Allah yanda ya kamata, in Allah ya buga misali ba wanda zai fahimce shi yanda ya kamata sai malamai. To kaga wannan ya nuna yana zaburar da mu kanmu zamanto malamai. Suka ce ƴan wuta kenan, law kunna nasma'u, da a ce muna jin ilimi, muna jin wato abubuwan da suka zo na wahayi, auna aqilu, ko muna fahimta, ma kunna fi ashabis sa'ir, ba mu kasance cikin ƴan wuta ba. Ma'ana abinda ƴan wuta za su yi da na sani kenan, cewa sun bar hanyar ilimi, basu je sun ji ba, basu yi kuma amfani da kwakwalwarsu sun fahimci ilimin ba, saboda haka suka zamanto ƴan wuta, domin da sun je sun ji da kuma sun yi kokari sun fahimta ba za su zama ƴan wuta ba. Kun ga wannan ya nuna muhimmancin bin wannan tafarki na neman ilimi. Na'am. Kuma Allah ya ce shin waɗanda suke sani suna daidai da waɗanda ba sa sani? Ba zai yiwu ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk Allah yake son sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini, zai bashi sanin addini wato da fahimta. Al-fiqhu shine al-fahm, fahimta. Fahimtar kuma ba wai kawai fahimtar zahiri ba, fahimtar magana da fahimtar maqsudin magana. Fahimtar magana da fahimtar menene ake nufi da magana, me yasa ake magana. Abubuwa guda biyu ne, akwai zahirin magana, akwai kuma abinda magana ta kunsa da kuma me yasa aka fade ta. Allah ya ce dangane da munafikai, fa ma li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, me yasa mu waɗannan mutanen ba sa fahimtar zance, ba sa fahimtar zance, wato ba sa amfani da tunaninsu, in an faɗi magana su nemi su wato su kokarin su gane menene muradin mai magana, shine ainihin fiqhu, ka san magana ka san muradin mai magana. To wanda Allah yake sansa da alkhairi sai ya bashi wannan lafazi ne na hadisi da aka rawaito daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu dama, amma wanda yafi shahara shine hadisin Muawiya, kamar yanda zai zo insha Allah nan gaba. An rawaito daga hadisin Umar da Ibn Umar da sauransu. Na'am. To shi kuma fa ilimi da koyo ne, sai an neme shi, domin kamar yana cewa to duk bayan ka san wannan ga matsayin ilimi, to ta yaya za ba zai yi ka same shi ba fa sai ka koya. Wa innamal ilmu bitta'alluq, wannan shi ma lafazin hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda yace ya ayyuhan nas ta'allamu, ya ku mutane ku nemi ilimi. Innamal ilmu bitta'alluq, ilimi ana samun sa da neman sani ne. Wal fiqhu bitafaqquh, ana neman samun fahimtar addini ne zurfi ta hanyar neman fahimta. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi sai ya bashi fahimtar addini. To menene at-ta'allum? Shine kaje ka nemi ilimin wajen da ake bayar da shi. Kuma alhamdulillah mu yanzu zamanin nan Allah ya sauƙaƙe hanyoyin samun ilimi na zamani ga suna. Kawai da nake gaya muku taron, akwai yanzu mutane da suke da ilimin suna wata ƙasa, gwanaye ne na karatun Alƙur'ani, in ba za ka iya zuwa halka ba, duk da yake ba muna cewa a je a yi wannan ba ne, gara ka zo halka. Amma waɗansu sai ka ga sai su je suna biyan malami dala 60 duk wata, da dala ne tun da ƴan wata ƙasa ce, ba su ba ruwansu da naira. Su ba ka lokaci da za ka shiga tun da kana da data, maimakon datar da kuke ta cewa a ɗan turo muku ‘yar data ‘yar ƙanƙanuwa don ku je ku yi ta hayaniyar social media, su datar su sai su yi darasi na Alƙur'ani da malaminsu a Misra ko a Yaman ko a Syria ko a Madina, a wani waje ya karantar da kai Alƙur'ani har ka sauka.
zai baka sau uku a cikin sati ko sau hudu ko idan kuka tsara lokacin da kake so. Akwai da mutane da dama da rafin suna irin wannan wanda ga cikin su har da yaje Misra ma yaje har yaje yarci malamin nasa da ko kawai sai dai su gan kansu ta hoto ta Skype suna ganin yana da yar data da wayarsa ko da yar iPad dinsa ko da computer sa yayi da malami yana fada yana fara ana biya masa har ya iya karatun Qur'ani. Kaga duk wannan sauƙaƙe ilimi ne hayoyi ne da wannan zamanin ya zo na sauƙaƙe ilimi amma a cikin wannan wannan shi kuma abin da yake nema da data din in ya samu wannan data yadda zai shiga ɗakin fitsara waɗansu suna can suna bin hanyar da za ta kai su aljanna waɗansu kuma sun tafi ɗakin fitsara da wannan. Na'am. Abu Dharr ne al-Ghifari yace wallahi da za ku sanya wato takobi wanda yake ga yawo jini na wuce anan ya nuna kiyarsa wa ashara ila qafahu ya nuna kiyarsa sannan na san cewar zan isar da kalma guda wanda na ji ta daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ku zartar da yanka wuyan nawa wallahi sai na fada an hana shi wa'azi saboda sabani da suka yi da sayyidina Usman sai ya hana shi wa'azi sai wata ran yazo ya zauna a jamratul wusta ana masa tambaya yana amsawa sai wani yazo ya ce masa ba an hana ka ba shine sai ya fada masa wannan wanda ya nuna cewar ilimi idan mutum yana da shi wajibi ne ya fitar to wanda ya nuna kan cewa har yana cewa da za inda za a kashe shi kan ya bar karantar da ilimi sai dai a kashe shi din amma sai yayi kokari ya karanta to wanda ya nuna wanda suka san ilimi ga muhimmancin da suka dauke shi. Na'am. Abdullahi dan Abbas yace ku zamanto a cikin fadin Allah ta'ala walakin kunu rabbaniyina ku zamanto malamai na Allah hukama afuqaha masu hikima masu fahimtar addini waɗansu a wata riwaya a wata nusar ulama afuqaha ulama masu hilmu wato masu rike maganar su ba sa sakin baki ba sa sakar marai linzali mutum ya abinda zai yi wauta ya zamanto wawa domin alhilmu ma'anarsa kai amfani da hankalinka kada ka bi sha'awarka to ar-rabbaniyuna su ne waɗanda ilimin nasu ya sanya su tasarrufinsu irin tasarrufin mai tunani ne mai aiki da hankalinsa mai aiki da iliminsa fuqaha a masu zurfin fahimta na addini ana cewa ar-rabbani malami rabbani shine wanda yake koya wa mutane kananan al'amuran ilimi kafin manyan abinda yake wazihi a bayyane sannan daga baya nuna musu mai zurfi shine wato mai hikima wajen koyarwa domin ya riga ya haɗiye ilimin ya tauna shi ya shige jikinsa ya san yanda ya kamata ya fara ba wanda kawai ya je ya karanta sai ya zo ya kwashe gaya wa mutane ba a'a in ya ji din ya haɗiye shi ya yi mu'amala da ilimin ya san mashigarsa ya san mafitarsa saboda in ya tashi ba mutane sai ya tashi to wannan shine malami rabbani waɗansu suna cewa ar-rabbani shine wanda yake tsayuwa da sha'anin harkar ilimi mutum baya zamantowa rabbani sai wanda ya zamanto cewar ya hada abubuwa guda uku kamar yadda Ibn al-Arabi yace la yuqalu lil alimi rabbani hatta yakuna aliman mu'alliman amilan ya zamanto malami ya sani yana karantarwa kuma yana aiki da ilimin nan to sannan zai zamanto rabbani in ya sani yana karantarwa to wannan tisha ne kawai in baya aiki da ilimin nasa in kuma ya sani yana aiki da ilimin nasa amma baya karantarwa wannan abidi ne kawai sai bauta dole sai ya hada guda uku sai ya zamanto rabbani wanda Allah yake ku zamanto walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu to sai mu tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ah,
tambaya ta farko wace addu'a mutum zai dinga yi idan yana cikin tashin hankali na bashi da kuma karewar jari. Ina roƙon a taimaka min da addu'a. To Allah yayi maka yayi mana baki daya. Akwai addu'o'i da dama wanda aka tinka tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ta bashi. Daga cikin addu'o'in da ya koyar sallallahu wasallahu alaihi akwai Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwaka. Allah ka wadata ni da halal ɗinka ga barin haram ɗinka, kuma ka wadata ni da falalarka ga barin buƙatuwa ya zuwa ga waninka. Daga ciki akwai addu'a da ya koya ma sayyidina Ali ya rinka yi in zai kwanta da daddare, wanda ƙarshen ta shine Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa qablaka falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay iqdi anni dayna wa aghnini min al faqr. Allah kai ne na farko babu komai kafin ka, kai ne na ƙarshe babu komai bayan ka, kai ne zahiri a bayyane babu komai sama da kai, kai ne oyayye babu komai wanda yake koma bayan ka. Ka biya mun bashi kuma ka wadata ni daga fatara, ka wadata ni daga talauci kullum mutum in zai kwanta. Da yana daga cikin addu'a bacci wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidina Ali. Akwai wannan ayar ma da wanda daga cikin malamai yakan cewar karanta ta Allah yakan yaye wa mutum ya buda masa a cikin arzikin sa. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun. Domin Allah cewa yi walau annahum raduma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun. Wato da suka wato sun bata rai saboda ba a basu daga sadaka ba, ha suke zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah yake zargin su, yake cewa da sun yadda da abinda Allah da manzansa ya basu, kuma suka ce hasbunallahu, Allah ya ishe mu, sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannu Allah zai bamu daga cikin falalansa. Haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu muna kwadayi zuwa ga Allah. To yanzu kan cewa wannan in wato yayin da mutum yake tsammanin zai samu abu bai samu ba, in ya faɗi wannan to Allah ya ce masa a lokacin haka ya kamata ya faɗa, wato shine sai Allah ya kawo masa hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Kai tawassuli da karanta ta kuma ka roki Allah kan ya biya maka bashi ya yalwata maka arzikin ka. Sannan wannan hadisin yana nuna in aka haifi yaro a tauna dabino a bashi kenan, a'a ba a bashi ba, yaushe yaro zai iya cin dabino? A'a ka tauna dabinon, sai ka ciro dabinon da yawunka da kuma yawunka wanda yake mai zakin, ba gugubin dabinon ba, dan ba zai iya tauna shi, dan ba zai iya shiga cikin sa ba. Kada ka je ka dauko abin nan dabinon ka bama yaro. Yawunka da ka tauna wanda yake mai zakin, in ka ciro shi ba to kar dabinon ba, shi zaka sa a saman dasashin yaro, sai ya tsotsa wannan, kuma za ka gani yaro dan gangani ko yanzu aka haife shi, in ka sa aka za ka ga ya tande shi. Wannan sunna ne at-tahnik, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma an ce yana yi ga ƴaƴan sahabbai. Sannan mutum yana da mata biyu, sai ɗaya ta haihu, shi ya koma wajen ɗayar kenan kafin wannan ta yi tsarki, ko shi ma sai dai ya koma a yi jegon tare da shi kenan. Kada kai zalunci sai ka yi jego. Kada kai zalunci, ai tana buƙatar kasancewar kana tare da ita, sama tana buƙatar kasancewar kana tare da ita. Yadda ɗan zai hana ta bacci, kai ma ya hana ta bacci. Ba ɗanku ba ne da ba tare ko ka haife shi ba. Wato da al'ada da biki da rashin lafiya baya hana rabon kwana. Abinda yake hana rabon kwana tafiya, in mace ta yi tafiya ba za ka je tunda ta yi tafiya, barin da ta yi tafiya za ka je gidan ka je ka kwana, don saboda cikakkiyar adalci. Akwai waɗansu da suke tsammanin haka ake yi, mutum ya je babu kowa a gidan ya bacci sauro ya ta cizonsa, wai yana adalci ne saboda ta yi tafiya, ya ɗauka cewar wannan ranar ta tace ko ba ta nan sai an je an yi. A wannan ba haka bane, in ta yi tafiya haƙƙinta ya faɗi. haka in ta zamanto nashis in taima miji ta waye ta hana kanta ga miji ta kaurace mata to za a iya mata shi ma wannan za a kaurace mata amma kauracewar ba wai shine ka tafi wajen dayar ba ka kaurace mata a cikin gida a cikin ɗakin ka kwana tare da ita amma ka kau amma ka bijire ka kau da kai gare ta ka juya mata baya sai su raba ai to ai wannan ba yana nufin kan cewa an ce jigon definitely ya jigon abinda nake nufi ba yana nufin kan cewa shi ma dole sai ya abin nan sai ya je yayi abinda duk zace ba ai raba daki bai taso ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahjur illa fil bayt kada ka kaurace ba sai ka sai a cikin gida to sannan ka raba daki ka kaurace mata kenan ko baka tafi wajen wace ba in ku ka raba daki ka kaurace mata na'am in ka ba wannan babu laifi ai haƙƙin su ne idan tace in ma tace idan tace har ne 40 na yafe ka je can ka ringa kwana wannan babu laifi tana za ta iya yin wannan a wannan kyauta ce ta yi kyauta ce Allah ya saka mata da alheri sai ka yi mata addu'a Allah ya baka kina to o wai karama mata a wannan akwai cutarwa ya kwana 40 baka zo wajen ta ba kawai dan saboda wacce ta haihu su suka yarjejeniya to in ya ga zai iya sai yayi amma shi kansa zai iya cewa ai shi gaskiya wannan bai masa ba kwana 40 idan su ne suka yi wannan abu ya race ne da haƙƙin dan adam so raka duk abin da aka yi Allah ta'ala ya ce wala falajnaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi fi sulhu tsakaninsu wa sulhu khair idan bisa sulhu ne aka yi wannan babu laifi in bisa sulhu ne aka yi babu laifi amma kai ya zamanto kan cewar akwai kusan akwai sulhun dole saboda babu zabi kada ya zamanto an takura wani ne har ya yadda da wannan sulhun dan saboda ba shi da zabi dan wannan ba sulhu bane na'am wa'annan hadisan da bai kawo su ba me hikimar da Imam al-Bukhari bai kawo asani na waɗannan hadisan ba bai ma faɗi wato cewar ma hadisai bane saboda ba su cika sharadin sa ba duk hadisin da Bukhari ya kawo anan ya nuna sahihi ne musnadi ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya cika sharadin sa ma wajen ingancin idan bai cika sharadin sa ba to ba lalle ya kawo ba amma zai iya kawo shi a matsayin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa in yi haka ya nuna ingantacce ne a wajensa duk da bai cika sharadin littafin ba ya zuwa ga wanda ya faɗe shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya kawo shi kamar a wannan sigar ba ma ta'liq ba bai kawo shi ya ce wa qala abu darda ya kawo shi ya faɗa ba ya ce qala marfu'an al-intari zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewar hadisin bai cika sharadin sa ba bayan ko bai cika sharadin sa ba ya wadatu da kawo ma'anar lafazin hadisin ga barin fadan cewar hadith ne yanzu kaya kamar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman hadithin abi huraira sahihi ne yana cikin muslim amma bai mai ishara ga cewa hadith bane kawai sai ya kawo maganar domin ya istishhadi waɗannan maganganun da zai kawo su ne za su kafa hujja ga abin da yake so ya faɗa na cewar na falalar ilimi da kuma muhimmancin ai ilimi kafin ai wani aiki ko kafin ai wata magana kaga ma a babin gabaki ɗaya bai kawo hadisi ba ko ɗaya a bisa sharadin sa bai kawo haddathana ba kawai waɗannan maganganun kawai ya kawo da ayoyi na alqur'ani ya zamanto sun wadata ga abin da yake so ya faɗa in ma wata kila yayi duhuli ne dan kun san Bukhari yanda ya kulla kowane babi ya faɗe shi haka yana da kamar hoto a cikin zuciyarsa ga yanda littafin yake daki kaza daki kaza kamar gida ne kai shiga gida sannan ka zo ka rinka sanya nan fenti kaza nan fenti kaza nan fenti kaza ya gama rubuta hadisin a cikin zuciyarsa yace ga babi kaza babi kaza to sannan sai ya dauko hadisi ya jefa shi anan hadisin da ya dace ya jefa shi a wannan babi hadisin da ya dace ya jefa shi a wannan babi haka ya rubuta littafin sa to wani lokaci sai kaga ga babin in ma bai samu hadisi din da ya cika wannan sharadi ba wa in ma kuma ya gafala tunda shi ma mutum ne akwai hadisi da yake so ya kawo amma bai kawo ya sashi anan ba sai kawai ya zamanto abinda kawai yake da shi shine waɗannan abubuwan da ya ambata bayan kulla babin da yake babu hadisi shine yakan yi wannan to jawabi ɗayan abu biyu ne imma bai samu hadisi a cikin sharadinsa ba da zai cika wannan da zai dace da wannan babin kuma abin da ya kawo na ayoyin alqur'ani da maganganu na ilimi sun wadata da abin da yake so ya nuna saboda haka ba sai ya kawo hadisi ba ko kuma akwai hadisi din yayi niyyar sanya hadisi amma sai yayi duhuli sai ya sha'afa bai rubuta hadisi din ba domin mutum ne zai iya yin wannan sai wannan da yake cewa akwai wani adashi da ake yi wanda mutum zai fara zuba kuɗi misali ranar 1 ga wata zai fara zuba 1000 to zai fara zuwa ƙarshen wata to zai fara zuwa ƙarshen wata zai zuba 31,000 wannan 1,000 ta mai dashi ce to akwai wanda mutum zai fara daga farkon wata yana bada 1,000 zuwa 15 ga wata mai dashin zai bashi 30,000 shi ya zuba 15,000 an bashi 30,000 sai ya ci gaba da zuba 1,000 har ya kai 31 ga wata saboda 1,000 ta shi mai adashin ce shin hakan ya halatta wallahi ban fahimci wannan ba baka bayanin baka zo ka same ni maka bayani kare karan adashi ku bari sati mai zuwa kai tambayar wannan sati mai zuwa kai wannan tambayar sai a ƙarshe ina so a ina son kai min gamsasshen bayani akan irin yadda mutum zai zauna a masallaci bayan sallar asuba har yayi dace da samun alherin da Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kwadaitar a kansa wani abu da ake yi mini iskali shine gwargwadon tsawon lokacin da rana za ta dago mutumin da ke cikin masallaci ya gane ta kai tsawon zira'i din nan ko kwanciyar doki a sama a wannan lokacin na bayan hudowarta a mizalin mintoci abinda ake nufi wannan wato idan mutum yayi sallar asuba ya zauna a inda yayi sallar asuba yana ambaton Allah yana karatun alqur'ani yana addu'a har rana ta fito kuma rana ta fito din ta daukaka ta zamanto tayi tsawo gurgurdan mashi shine wato kamar tsawon mita 2 to mutum yana cikin masallaci musamman yanzu ba ganin fitowar rana zai yi ba nawa ne miqyasin ta mintuna to miqyasin da suke sawa yana shan bamban daga waje zuwa waje domin wani waje rana yanzu kamar in arewa sosai ko kudu sosai a lokacin za ka ga ya dan dauki tsawo kafin ranar ta yi sama amma wanda suke kama a tsakiya kamar irin su nan Najeriya lokacin baya tsawo sosai to kaga su ladanan Madina abinda sukan sanya a Madina mutum yayi sal lokacin da zai da ya halatta yayi sallah minti 15 bayan lokacin da aka ce rana tana fitowa minti 15 to amma kamar anan idan mutum ya tsaya ya duba za ka ga a wani lokaci minti 5 ma ta yi rana za ta kai wannan tsawon wani lokaci kuma ta kai minti 10 ya danganta da inda rana take saboda haka kai ihtiyati ya zaman to kan cewa ka dauki minti 10 idan daga lokacin da rana take fitowa yanzu kun ga rana nawa take rana tana fitowa karfe 6 da minti 50 ko 7 saura minti 10 to ka sanya in karfe 7 kai lokacin zaka tashi kai nafila lokacin ne nafila ta halatta in ka baba minti 10 to kai aiki da wannan amma an kace minti biyu ko minti daya tabbas wannan lokacin bai halatta a nafila ba. Na'am. Na'am. Halkar da ake yi ta wazifa a yin zikiri da murya daya malamai da dama sun yi inkari. Za a iya ce mata halkar zikir ce, amma a hadu ana yi da murya daya malamai sun yi inkarin ta. Imam Malik ya yi inkarin wannan. Ya ce wannan laysa min mazhabata, ba sa yin wannan. Halaqatul dhikr da suka yi shine a zauna a halkar ilimi ko halkar wa'azi. Halkar ilimi ita ce halkar dhikr. Ko halkar ilimi ana koyar da mutane alqur'ani, wannan ya karanta, wannan ya karanta, wannan ya karanta. Amma a yi ambaton Allah da murya daya, wannan mazhabata sun yi nassi akan cewa wannan baya daga cikin ayyukan mutanen farko. Imam Malik kamar yadda Ibn Abi Zayd ya ruwaito a cikin An-Nawadir wa Ziyadat, yayi nassi akan wannan. Kuma su Imam Malik shine suka ga tabi'ai, shine suka ga waɗanda suka ga sahabbai. Imam Malik ya ga wanda suka ga sahabbai, kamar budewa zai haka sai ga wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sun suka ce basu ga abinda basu ga mazhabata sun yi ba, suna nufin waɗanda suka ga Annabi, waɗanda suka ga wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambayar kai ce ta karshe, lokaci ya kure. Na'am. Ban gane ba. Dadda rana za ta fito? A bai halarta ba wannan, don nafila ce waje take ba ta sababi ba, ba ta dalili ba, ba a nafila a wannan lokacin. In suka haka sun saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ba a sallah bayan sallah asuba sai rana ta har sai rana ta fito, ma'ana ba a nafila mutlaka, sai idan mutum ya shigo masallaci ne ko wani sababi kamar ko yayi dawafi. In yayi dawafi zai iya yin nafilar dawafi, saboda dalili ne ya sanya shi nafila a wannan lokacin. Babu laifi idan da wata maslaha, alal misali idan zaka je inda zaka samu sutura ne. Amma an kace waɗansu kuma a sirkar waito hadithin Muawiya kan cewar kada mutum ya sallar nafila a inda ya yi har sai ya yi magana ko ya fita, ma'ana ya bar wajen, ya hawala daga wannan wajen, kar ya zamanto kan cewa kamar kana nuna kan cewa sallar da ke ta farilla baka ci gaba sai ka ƙara waɗannan. Saboda haka waɗansu na kafa hujja da wannan, waɗansu kuma suna kan cewar saboda wurare da yawa suyi wa mutum shaida a cikin masallaci, inda wannan maqsud ne duk babu laifi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا واعف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. يا الله وان دباس دلافيا cikin yan uwan mu Allah ka basu lafiya, wanda arzikin su ya kare Allah ka taya musu, wanda suke cikin tsanani da damuwa Allah ka yaye musu. Allah waɗanda suke cikin tsanani da damuwar zuciya Allah ka yaye musu, wanda suke cikin takura arziki Allah ka yalwata musu. Allah ka yalwata mana baki daya wanda suka fuskanci musibar sata ko wata musiba wadda ta zo musu. Allah kai musu afwa kamar musu da alheri daga gare ka. Wanda kuma suka mutu ƴan uwansu da iyayensu suka mutu, Allah gafarta musu ta haskar kabarin su. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.